sannan mu ci gaba da karatun mu insha Allah. Wannan yace yana son karin bayani akan wannan ayar. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Wannan ayar ta suratul a'raf da take bayani akan kisar annabi Musa, cewa bani Isra'il, mutanansa banu Isra'il sun ce udhina min qabli an ta'tiyana, wato mun kasance a cikin azaba da cutar da cutarwa daga mutanen Fir'auna, min qabli an ta'tiyana, tun kafin ka zo mana. Ishara ga abinda wato bautar da bani Isra'il da Fir'auna da mutanansa suka yi tun kafin zuwan annabi Isa, da karkashe mazajensu, yaransu maza da suke yi, da kuma su kyala mata su rayu, saboda suna jin tsoron an ce musu cewa mulkin Fir'auna zai gushe a hannun wani yaro daga cikin yaran bani Isra'il, saboda haka sai yake kashe yaransu. To wannan ita ce shine udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, da kuma ma bayan ka zo mana, wato mun kasance a cikin azaba. Suna ce ma, wato kamar su suna ce ma annabi Musa ne, cewa ai zuwan naka bamu ga wani canji ba, kafin ka zo muna cikin azaba, bayan ka zo ma azabar ba sauki tai mana ba. Shine annabi Musa ya ce qala asa rabbukum, muna kauna ubangijinku, an yuhlika aduwakum, ya halakar da maƙiyanku, wa yastakhlifakum fil ard, ya mallaka muku ƙasa, ya maida ku kune masu mallakar ƙasa, masu mulki, ya danka ragaman mulki a hannunku, fa yanzura kayfa ta'malun, sai ya duba ya ga ku yaya za ku yi, wani irin aiki za ku yi. Wannan shine ma'anar wannan ayar, kuma abin da ya faru din kenan. Allah ya halakar da Fir'auna, ya makkana, ya gajar da su dukiyoyin, ya gajar da bani Isra'il dukiyoyinsu, duk domin ya jaraba su, ya yi musu ni'imomi daban-daban domin ya jaraba su, kuma aka yi jarabawar suka faɗi. Koyaushe suka ga abin da yake zai raba su da Allah, sai su yi gaggawa ya zuwa gare shi, da suka ga ɗan maraƙi suka koma bautar ɗan maraƙi. To wannan ya ce wannan ayar da aka fassara cikin Ali Imran aya ta 117, ya kamata a ja kunnen musulmi masu kamfanoni da suke ɗaukan sakatarorinsu a ofis mata waɗanda ba musulmi ba, da su daina, saboda wallahi a yanzu cikin kashi ɗari na masu kamfanoni, kashi 70 sakatarorinsu kirista ne. Wannan yana akwai tafsil, ba za a yi itlaƙi haka ba. Wato koyaushe idan ya zamanto cewar wannan ayar ta nuna dai cewa kada ka ɗauki wani wanda yake ba musulmi ba, kuma wanda yake an sifanta sifofin nan nasa na bayyana adawa ga musulmi da musulunci, da farin ciki a kan dukkan wani tasgaro da zai samu musulmi, to kai kada ka ɗauke shi na jiki, kada ka ɗauke shi wanda za ka amince masa ka rinƙa hangar da shi asiranka. To akwai wanda yake ba musulmi bane, amma kuma baya kullatar musulmi da sharri, baya gaba da musulunci, baya gaba da musulmi. To shi wannan, shi ma idan akwai musulmi kada ka ɗauke shi, amma idan babu musulmi wanda zai irin wannan aikin nasa, to sai ka ɗauke shi ta fuskar larura, kafin ya zamanto kan cewar ka samu wani wanda zai yi, kamar yadda su Abu Musa al-Ash'ari suka yi. Abu Musa al-Ash'ari ya ɗauki masu aiki, ya ɗauki sakatarori waɗanda suke ba musulmi ba. Sayyidina Umar daga baya ya nuna masa kada ya haka, ya samu musulmi waɗanda za su yi wannan, saboda haka ya kawar da su, ya kawo musulmi. To amma wanda yake mai bayyana adawa ga musulunci ne, maƙiyin addini, shi kam kada ka yadda wata mu'amala ta haɗa ku wanda yake za ka amince masa, ko ka rinƙa hangar da shi da sirrinka, kamar wanda wannan aya ta nuna. To haka zalika ɗin su masu kamfanoni ya kamata su duba da wannan, musamman ma yanzu wani irin abu ne wanda ba musulmi yake yi ba, musulmi ba zai iya ba. Duk za ka samu in ballantara ma wani aiki na sakatare, shanin harkar computer din nan, yanzu gashi an bude wuraren computer din, dama dai taka maka dai a sakatare zai iya amfani da computer, to duk musulmi suna yi. Saboda haka a wannan ya cancanta din lallai wato musulmi a su a wato su duba da darasi su yi tsokaci ga darasin da ke cikin wannan aya, su yi tsokaci ga darasin da ke cikin wannan aya, wato har waɗansu ma za ka ji don wato rashin fahimtar addini da kuma rashin kishi sai su rinka cewa ai gara ma ka ɗauki wanda ba musulmi ba bisa musulmi, wannan abu mamaki, hatta waɗansu ƙasashen wanda ba ma a nan ƙasar ba sai ka ga wai suna cewa ai wanda ba musulmi ba ya fi aiki, musulmi ko in lokacin sallah ya yi zai ce a bashi dama ya je ya yi sallah, in lokacin azumi ya yi ya ce ai azumi yake a rage masa sa'o'in aiki, duk da yake wannan ba hujja ba ne, azumi bai kamata ya zama ta hujja da za a rage sa'o'in aiki ba, yakin Badar a cikin azumi aka yi shi, fatuhul Makka a cikin azumi aka yi shi, musulmi ba a san shi da kasala ba, to mu ma akwai laifin namu, akwai laifin namu mu musulmi, abin takaici sai ka ga mutum dan kana takama kai musulmi ne kuma wanda ya dauke ka aiki musulmi ne dan uwanka ne, saboda haka ba za ka rike amana yanda ya cancanta ba, amma wanda ku yake ganin shi ba na jiki bane shine zai zage dantsi dan sanin su, saboda yana so ya samu wato matsuguna, yana so ya samu yardar wannan, amma duk da haka duk kwazansa ka samu wanda yake musulmi din dan uwanka ya fi maka duka wanda yake mai kwazo din wanda yake ba musulmi ba, musamman ba za ka iya amince masa ba kan cewa randa ya samu dama ko kuma randa aka yi wani shiri akan musulmi, to shi yana nan shi ma sojan su ne, ta kanka zai fara. Wannan yace idan yayi sallar tarawih tare da liman har sai da aka idar, bayan ya koma gida yayi bacci sai ya tashi zai yi tahajjud, to zai sake wuturi ne ko koya ya zai? Eh, idan mutum yayi irin wannan abin da yafi inganci shine kawai sai ya raka'a biyu ba tare da ya sake wuturi ba, wannan shine aka ruwaito daga fi'ilin sahabbai kamar sayyidina Abu Bakar da sayyidina Ali ibn Abi Talib da waɗansu daga cikin sahabbai, kuma yana da tushe a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yakan yi wuturi sai ya raka'a biyu yana zaune ba tare da ya sake wuturin ba, wanda ya nuna kan cewa da aka ce ku sanya sallar ku ta ƙarshe a dare ta zamanto wuturi, wato daidai gwargwadon ka kaskaita zuwa can ƙarshen dare, amma idan kai wuturi din sannan ka sake samun daman kai nafila babu laifin ka ce za ka ba sai ka sake yin wani wuturi din ba, dan kana so kai aiki da wancan hadisin na cewa ku sanya sallar ku ta ƙarshe ta zamanto wuturi, waɗansu suna cewa mutum in ya tashi sai ya raka'a ɗaya ka cika masa wannan wuturin da yayi na farkon dare tare da liman a tarawih, sannan kuma sai ya ci gaba da nafilarsa sannan ya sake yin wani wuturin, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi layla, ba a wuturi sau biyu a cikin dare, to kaga wannan ba wuturi biyu bai ba har uku ma yayi, dan haka abin da yafi karfi abin da yafi yafi rinjaye shine wannan, duk da yake ra'ayi na biyu din ma an ruwaito daga waɗansu sahabbai kamar sayyidina Umar ibn al-Khattab da Abdullahi dan Umar da an ruwaito suna yin haka, to amma ra'ayi wato fuska ta farko da muka ambata tunda ta samu tushe daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin rinjayarwa wajen wasu malamai. Wannan yace nace ba a karanta alqur'ani a ruku da ko sujada, a bai na faɗa ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa, to kamar wannan addu'ar fa za a iya karantawa ko har ita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, a wannan addu'a ce ba tilawa bace, tilawa aka hana, kamar yadda kana cikin janaba zaka iya karanta fatiha, ka karanta ayatul kursi in zaka yi bacci, ka karanta fatiha kai makanka ruqya ko kai ma wani ruqya, kaga dai fatiha ai karatunta alqur'ani ne, to amma ba tilawa kake ba, tunda kana yi ne ta babin addu'a ya halatta, to haka zalika wannan zaka iya karanta wannan addu'a a cikin sujada, domin wannan ayat da ka kawo a babin addu'a ne ba a babin tilawa ba, tilawa aka hana, alal misali kai ruku'u ko kai sujada a ce maka ka karanta suratul ka karanta idza jaa ko ka karanta alam nashraha kana cikin sujada domin biyan bukata, wannan shi aka haramta, shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, amma ka ja wata wani bangare na aya a matsayin addu'a na daga sigogin addu'a da suka zo a cikin alqur'ani, wannan ba tilawa kake ba, addu'a kake yi, dan haka wannan ya halatta. wannan yace dan Allah ya halatta a gaya wa wanda ba sahabi ba wannan jumla radiyallahu anhu ya halatta ai tunda Allah ta'ala ya ce والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ما واتمر مرغايا وندسكرغا كووا شيغا الدين نفرقو daga cikin muhajirai da al-ansar da wadanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo kaga sai akace da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo duk wanda ya zamanto mutun ne na gari ya kasance akan tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan tafarkin sunna wal jamaa shine ma'anar ta kasancewa a tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam as-sunna tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaa afkan abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke akai duk wanda yayin irin wannan to shi ma Allah yace radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu sun yadda da Allah saboda haka tunda kowa Allah ne da kansa yace ya yadda da su babu laifi kai masa addu'a kace radiyallahu anhu kace Sheikh Uthman dan Fodio radiyallahu anhu Imamuna Malik radiyallahu anhu zaka iya fadan hatta a wannan zamanin ma malami wanda ga ganin Allah ne ka ce wane radiyallahu anhu amma kamar yanda abin nan malaman mu suka fada daga cikin sa hadda Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ɗaya daga cikin malamai da suke karantarwa a haram Madina ya karantar da Bukhari da Muslim da Nasa'i da Abu Dawud yanzu yana cikin Ibn Majah duk a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tafsir Ibn Kathir yana cewa amma abin da ya riga ya wato zamanto al'adar malamai shine su kebance addu'a da radiyallahu anhu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sahabbai ba su musu addu'a neman rahama su ce rahimahullah sai su ce in an ce Imam Malik sai su ce rahimahullah Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah Allah ya ji kansa to wannan kamar ladabi ne gare su kamar ladabi ne dan a kebance sahabbai da wannan wato kebantaccen addu'a tare da cewa ya kamata wani su ma ai masa ya kamata ya halatta wani su ma ai masa dan haka bai haramta ba ya halatta amma dai yana da kyau ka kiyaye wannan ladabi da malamai suka sanya cewa ka kebance masahabbai da cewa radiyallahu anhu waɗanda ba sahabbai ba kuma kai musu addu'a daga cikin dai addu'ar da ita ma din Allah madaukakin sarki ya faɗaitar kan ayyuma musulmi shine kai musu addu'a da rahimahullah ko kuma ghafarallahu la Allah ya gafarta masa kuma inda Allah ta'ala ya ce wal ladina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim jama'a akwai bambanci tsakanin aljama'a da al'umma al'umma abinda ake nufi da al'umma nau'i biyu ne akwai ummatud da'wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka umarce shi da ya kira su duk waɗanda suka zo daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nade kasa al'ummar da'awa ce wato ma'ana an wajabta musu su ji kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su bi shi amma waɗanda suke kafin su su ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane don ba ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin su ba akwai kuma al'ummar ijaba wato sune waɗanda suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sune al'ummatul muhammadiyya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda komai kashi kashi ne Allah ta'ala yake thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina sannan muka gadar da littafi ga waɗanda muka zabe su daga cikin bayinmu sune al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga musulmi ne to duk wanda kaga musulmi ne komai lalacewarsa yana cikin waɗanda Allah ya zaba domin Allah ya ce ya gadar da littafi ga waɗanda ya zaba daga cikin bayinsa yace faminhum zalimun li nafsi a cikin su akwai azzalimi mai cutar kansa mai sabo mai bid'a da ba za ta fitar da shi daga cikin addini ba yana cikin al'umma wa minhum muqtasid akwai mai tsakatsaki wato yayi in aka hada kuskuren nasa da daidan nasa sai a zo 50-50 daidai wa daida baya buba fallasa sannan wa minhum sadiqun bil khairat akwai kuma wanda yake ya riga kowa wajen aikata ayyukan alkhairi kashi uku ne dama haka suke akwai masu cutar kawo kansu sannan akwai wanda suke yan wato baya buba fallasa sannan akwai kuma wanda suke sun shallake kowa amma duk al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to aljamaa wanda suke akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya bar sahabbai akai su ake nufi da aljama'a shine a domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi al'umma wato yahudi da nasara wato yahudawa sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 al'umma ta za ta kasu kashi 73 duk kage ce al'ummarsa dukkanin su suna cikin wuta ma'ana suna cikin wuta ba wai za su dawoma a cikin wuta ba Allah zai musu azaba saboda sun karkace sai guda daya sune waɗanda suke wato sai ya kira su wahiyal jama'a a wata riwaya ita ce aljama'a a wata riwaya ya fassara da ce da cewa su wane ne sun yace man kana alama ana alaihi ana wa ashabi wanda suka kasance akan abin da nake akai da ni da sahabbaina to waɗannan sune as-sabiquna bil khairat sune al-muqtasidun amma waɗanda ya zamanto kan cewa kuskuren su yafi daidan su yawa waɗannan sune wanda suka cuci kawo kansu to wannan suna karkashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafe musu shiga cikin aljanna da ceto ko kuma da yafewar Allah in kuma Allah ya so ya musu azaba gurgudan laifin su amma dai ba za su dawoma a cikin azabar Allah ba duk wanda yake dan al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba zai dawoma cikin azabar Allah ba in dai ya mutu a cikin imani Allah ya sa mu cika da imani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون
نعم الله تعالى يتي إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وانا نشيق بني دا بيان كثر ياكي أهود كما يندى مكفارة أدرى ثم نجيا شواء آيو إنن دا تهزونا نقبا دا بيان وانا غاقار مر واكعا شيء دا تفارو أتاريه المسلين الله يتي إذ هم الطائفتان منكم كتنا يا يندى فانقروري بدابيو دا قتكم كوكوم من ايواتو مسلمين با منافكي بني masu gaskiyar imani yayin da suka yi niyya an tafshala su karaya su ji tsoro su ma su koma baya kamar yanda Abdullahi ibn Ubay ya janye bangare daga cikin rundunar musulmi suka koma suka kyale annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai mutum 700 su fuskanci mutum 3000 to yayin da suka ga wannan sai su ma wannan bangare ne bangare biyu dinnan kungiya biyu daga cikin musulmi da ake nufi su ne banu salima daga cikin kabilar khazraj da banu haritha daga cikin kabilar aus dukkaninsu cikin al-ansar banu salima su ne wanda suke zaune a wajen kiblatain inda masallacin kiblatain yake yanzu banu haritha kuwa ban kiyaye a ina a wace unguwa suke ba da yake kowace kabila kowane gida suna da unguwa a madina to su biyu din nan Allah ta'ala ya kira su ta'ifatani minkum kungiya biyu daga cikin ku ko musulmi wato musulmi ne Allah ya musu shaida cewa suna cikin musulmi alhali kuwa kafirai ai munafikai ba sa cikin musulmi haka ba munafikai bane ya halikuna billahi innahum laminkum wama hum minkum suna rantsewa da Allah innahum laminkum su wallahi suna cikin ku munafikai haka za su rinka rantsewa da Allah suna cikin musulmi ai muna tare da ku Allah yake wama hum minkum su ba sa daga cikin ku to Allah ya yi shaida cewa waɗannan su ma musulmi ne ba munafikai bane sun yi niyyar su karaya yayin da suka ga kan cewar za a je a tafi yaƙi gashi kuma yawan musulmi ya ragu wallahu waliyuhuma amma Allah shine majibincin su a cikin wannan akwai ishara ga cewa yana daga cikin jikintar Allah da yake yi ma muminai ya taimake su a wajen bauta ma Allah ya taimake su a wajen istiqama ya karfafa su a wajen bin Allah tunda wannan abin da suka so su yi na karaya ai abu ne wanda yake daga cikin manya-manyan zunubai domin daga cikin manya-manyan zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu as-sab'al mubiqat ku ji tsoron zunubai guda 7 waɗanda suke halakar da mutane daga ciki sai ya ambaci wal firaru min az-zahab gudu daga fagen fama gudu daga wajen yaki ya daga cikin manyan zunubai da aka hada shi tare da sihiri tare da shirka tare da saba ma iyaye tare da kisan kai da gangan matsayin su kenan shi yasa ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da sahabbai lafazin istighfar na cewa wanda yace astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay, yace idan mutum kowanne laifi mutum yema Allah, yema Allah istighfari da wannan lafazi Allah zai yafe masa. Wa in farra min az-zahab, koda ya gudu daga wajen yaki ne, wannan tasigar mubalaga ce, cewa koda girman zanubin sa ya kai ya zuwa ga gudu daga fagen fama. To kaga abinda suka so su babban zanubi ne, kabira ce daga cikin kaba'irul dhunub, daga cikin al-mubiqat, masu halakar da mutane. Amma sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su. Mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila, duk wanda yayi niyyar aikata mummuna amma bai yi ba, bai aikata mummunan ba, sai a rubuta masa cikakken lada. Sai abinda suka so su aikata mummuna ne ba su yi ba, sai Allah ya ba su lada. Shi yasa ne ma Allah ya ambace su, ya musu kirarin yabo, yace wallahu waliyuhuma, Allah ne waliyinsu. A cikin wannan akwai kwadaitarwa gare mu, ya mu musulmi mu zamanto koyaushe Allah ya san mu a cikin waliyansa, Allah ya san mu a cikin nasa, a cikin masu jibintar lamarin Allah. Sai Allah ya zamanto mai kawo mana dauki yayin da wani rauni ya zo ya same mu na bashariya, na dabi'ar dan adam, ko kuma shaitan ya yi rinjaye a kanmu, muka nemi mu saba ma Allah. To idan dai Allah ya san mu tare da shi, Allah ya san mu muna jibintar lamarin Allah, to sai Allah ya zaba, sai Allah madaukakin sarki ya mana maganin wannan sharri, ya mana maganin wannan zancen zuciya, ya mana maganin wannan fitinar, ya mana maganin wannan tasirin na shaitan. Domin dama shine waliccin Allah, shine waliccin Allah ga bayi na mu'minai. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, Allah shine waliyin mu'minai, yana fitar da su daga cikin dufai ya zuwa ga haske. Dufai ya hada wato dufan jahiliya, dufan kafirci, dufan bid'a, dufan sako, dufan fasikanci, dufan miyagun dabi'u, sai ya fitar da su ya zuwa ga hasken musulunci, ya zuwa ga hasken imani. Shine ma'anar waliccin Allah. To shi yasa Jabir ibn Abdullah yake cewa madalla da wannan ayar, ina wallahi na bana fata a ce na samu wani abu na duniya komai girman sa a maimakon wannan ayar da ta sauka gare mu, wanda yake a zahirin ta kamar bayyana rauni ne nasu, amma kuma Allah madaukakin sarki yayi musu shaida da cewa shi waliyin su ne. Saboda haka wani ya nuna kan cewa Banu Salima da Banu Haritha waliyan Allah ne, domin Allah ya jibinci lamarin su. Shi yasa da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, Banu Salima suka ce ya Rasulullah, gidan mu yayi nisa daga harami, kai mana izini mu taso daga unguwar mu zo kusa da harami domin mu rinka zuwa sallah akai akai. Yace diyarakum Bani Salima tuktabu atharukum, kullu zunci gidajenku, kullu zunci unguwarku, za a rubuta ladan takin da kuke zuwa sallah. Kaga waɗannan in ba ƴan gatan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, yanda ya musu wannan uslubi na wato soyayya. Domin me? Domin wallahu waliyuhuma, Allah waliyin su ne. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da waliyan Allah. Allah yake wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum, in waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo maka ce ne sallama ta tabbata a gare ku. Waɗannan saboda yanda Allah ya musu shaida cewa ya san cewa mu'minai ne kuma Allah waliyin su ne. Yayin da suka zo da wani abu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ijaba da lutfi, ijaba da nuna soyayya, saboda su kansu Allah ya musu shaida cewa Allah masoyin su ne. Allah ya ce wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, mu'minai su dogara ga Allah shi kadai, shine ma'anar taqdimin wa ala Allahi, ba a ce falyatawakkalul mu'minuna ala Allahi ba, sai aka ce wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, mu'minai su dogara ga Allah shi kadai. Wato umarni ne wannan na tawakkali, kuma aka tashi tawakkali din ai tawakkali da Allah shi kadai, a kadai ta Allah wajen tawakkali. Tawakkali ma'anarsa shine izharul ajzi wa al-i'timadi ala al-ghayr, bayyana kasawa da gazawa da kuma dogaro da wato da dogaro da wani. Ka nuna kan cewa kai ba za ka iya ba, wani ne zai iya, sai dai wani ya yi maka. To shine ma'anar tawakkali, ka nuna kan cewa kai ba za ka iya ba, Allah ne zai maka. To amma wannan yana nufin kada kai komai, ka ce Allah ne zai yi. Alal misali, kamar yadda waɗansu suke riyawa su ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana, da kuna dogaro ga Allah yanda ya cancanta a dogara gare shi, da Allah ya ciyar da ku kamar yadda yake ciyar da tsuntsaye. Su fita da safe da sassafe, su fita cikin su ba komai, su dawo cikin su a cike. Sai ce to ka gani tsuntsu ba, tsuntsu ba shi da shago, tsuntsu ba shi da office, tsuntsu ba shi da rumfa, amma sai ya je, in ya fita sai ya je ya dawo a cike. Saboda haka in dai kai tawakkali a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa yake in dai ka dogara ga Allah ba sai ka dauki wani sabbi ba, Allah zai ce wato Allah zai azurta ka. Wannan kuskure ne, wannan mummunan fahimta aka yi mahadisin. In zama yayi a shekarsa yana jiran arzikin ya zo, tashi ya fita, fita yayi, yace taghdu, suna fita da sassafe. Al-ghudwa shine jijjifi, da sassafe su fita lokacin albarka. Bitanan, ba su da komai a ciki, khimasan, cikin su babu komai a ciki. Wata ruhu bitana, a ƙarshen dare su dawo cikin su a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ma'anar tawakkali. Tawakkali ba shine kace kai ba za ka yi komai ba, Allah zai maka. A tawakkali shine kai tanadinka bisa yanda hikima ta nuna, amma kada ka dogara da tanadin, ka dogara da ubangijin tanadin. Kace ba tanadin naka ne zai baka nasara ba, Allah ne zai baka nasara. In ɗalibi ne kai, kayi karatu, kayi karatu, ba karatunka ne zai saka ci jarabawa ba, taufiki ne daga Allah. In kai ɗan kasuwa ne, ka fita kayi bakin ƙoƙarinka, ka buga nan ka buga can, ka je ka siyo kaya, kayi ka sha ɗawainiya, ka zo waye zai baka ribar? Me zai sanya ka samu najahi a cikin kasuwancin naka? Ba wannan ƙoƙarin naka bane, Allah maɗaukakin sarki ne. To wannan shine tawakkali. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ya shiga cikin kogo domin ya kuya daga kafirai, ya fita da daddare domin ya bada sawu, ya dauki hanya mai hukunci ya tafi hanyar Madina, sai ya tafi hanyar Yaman, ya je ya hau dutsen Sawr, duk domin mai dan ya bada sawu. Duk wannan tanadi ne da shiri, amma da wannan ya dogara, duk da wannan dabarar, sai ga su sun zo har kofar kogon. Kaga duk dabara ba za ta yi amfani ba. A lokacin nan sayyidina Abubakar ya ce, ya Rasulullah, da ɗayan su zai duba ƙarƙashin kafarsa da zai gan mu, yace ma zannuka bithnaini Allahu salifuhuma, me kake tsammani da mutum biyun da na ukun su shine Allah? To ka gani duk tanadin da ya rushe, idan da akan tanadin ya dogara, kaga da shi ma sai ya tsorata, sai ya tsorata. To amma ya nuna cewa zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam da Allah take, ba da wannan shirin ba, gabaki ɗaya da Allah take, da dukkan shirin da aka yi ya rushe, ya rubuje. Sai suka ce to babu kuma wanda zai iya tsirar da mu, sai ce ba wanda zai tsirar da mu sai Allah. Saboda haka kamar yadda riwayoyin sira suka zo, sai Allah ya turo gizo-gizo, ya zo ya yi saka, ya turo kuciya ta zo ta yi kwai a kofar kogon. Suka zo suka ce a'a, inda akwai mutane a cikin nan wajen ba za mu ga yanar gizo-gizo ba, yaushe mutane za su shiga cikin nan wajen, ga shekar kuciya a wajen da kwanta, ya zamanto kan cewa tana nan ba ta tashi ta gudu ba. Saboda haka sai Allah ya dauke ganinsu. Haka zalika wajen yakin Badar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya musulmi a matsayinsu, ya ba mu kowa mukaminsa, ya kwadaitar da su akan su jihadi, amma kuma ya kwana yana addu'a, yace in tuhlak hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ardi ya rabb, yace in Allah an aka kashe wannan jama'ar, ba za a bauta maka a bayan kasa ba, sai ya tawakkali kana. To haka mumini ya kamata mu tanadi wajen dukkan abin da zamu yi, mu tanadi wajen dukkan abin da zamu yi, sannan mu dogara ga Allah, ba mu dogara da dabaran mu ba, ko da tanadin mu, mu dogara ba da karfin mu ba, ba da iyawar mu ba, ba da dabaran mu ba, ba da ilimin mu ba, a'a da Allah. Haka nan ma wajen neman tsira a wajen Allah, kada ka duba yawan ibadarka, kada ka duba yawan iliminka, kada ka duba yawan kardadunka na ka tsaya akan tafarkin sunna, duk ba wannan ne zai tsirar da kai ba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗayan ku da zai tsira da ayyukansa. Suka ce wala anta ya Rasulullah, yace hatta ni, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, bidin Allah ya lulluɓe ni da rahama da gireshi da falala. Wannan shine ainihin tawakkali, ka dogara ga Allah a cikin bautar Allah, ka dogara ga Allah wajen neman tsira a ranar lahira, ka dogara ga Allah wajen samun abin da kake nema a nan duniya. Dukkan wani abu akwai abin da dogaro ga Allah. To wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan ibada wanda ba a yi ma kowa sai Allah. Kada ka dogara ga kowa in ba ga Allah ba. A nan ne imanin mutum da tauhidin mutum yake bayyana. A nan ne imanin mutum ya yarda da rububiyya, ya yarda da cewa Allah shine kadai mai yi, shine kadai kuma mai waro shine kadai kuma wanda yake hanawa shine kadai wanda yake bayarwa anan ne imaninka zai tabbata gurgudan saninka da Allah gurgudan karfin tawakkalinka kuma gurgudan karfin tawakkalinka gurgudan gaskiyar imaninka da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa suka fi kowa tawakkali yayin da aka zo aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zamu zo mu gani a cikin karshen wannan sura innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutane sun hadu domin su yake ku ji tsoron su fazadahum imana wannan magana sai ta kara musu imani imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya ishe mu madalla da shi a madogara wannan ita ce kalmar tawakkali hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi sa Abdullahi dan Abbas yace qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qila lahu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum وقالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار wannan kalmar ita da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yayin da aka ce mutane sun hadu domin su musu domin wato su halaka su yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu madalla da shi a madogara yace haka annabi ibrahim ita ya fada yayin da aka jefa shi a cikin wutar da aka rura wuta aka jefa shi a ciki karshen abin da annabi ibrahim ya fada kenan yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel to da annabi ibrahim ya fada me ya faru sai aka ce kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta ki zamanto sanyi sanyin kuma ba mai halakarwa ba mai aminci ga ibrahim nan wa zai iya yin wannan ba wanda zai iya yin wannan mala'ika jibrilu ba zai iya yin wannan ba babu wani mala'ika da zai iya ballantana wani ballantana aljan ballantana wani wai shi ruhani wanda ba a san shi ba baya cikin istilahin baya cikin kundin baya cikin kamusun addinin musulunci ruhani ba mutane ne kawai suke yaudarar mutane shaidanu ne ake cewa ruhani shaidanu ne ake cewa ruhani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta me ya faru gare su tanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasukum su wattaba'u ridwanallah sai suka dawo da falalar Allah da ni'ima daga Allah da kuma falala da ƙari suka samu ganima suka ci kasuwa kuma suka bi wattaba'u ridwanallah suka bi hanyar yardar Allah madaukakin sarki suka samu wato lada mai yawa na cewa sun aiwatar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala to wai ita ce mabudin tawakkali hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin sunnarsa yana yin ta sau bakwai da safe yana yin ta sau bakwai da yamma da sigar da ta zo a ƙarshen suratul tauba hasbi allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim daga cikin adkarus sabahi wal masa zikirin safe da yamma yana yin wannan ita ce kalmar tawakkali hasbi allahu la ilaha illahu allah ya ishe ni babu abin bautawa da gaskiya sai shi wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al arshi mai girma amma haka zalika ko mutum zai iya fadanta mutlaqan ba tare da wani adadi ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma kayyade ta da ake da adadi 450 cewa shine adadin ta wannan hisabul huruf ne wannan abu ne na yahudawa su suka fitar da wannan ilimin cewa ko wani harafi a bashi adadi nasa in ka hada adadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel da ha da sin da ba da nun da alif da lam lam da ha in ka hada su da baki daya ka hada adadin su zai tashi 450 je zaka ji an ce maka sirrin hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai ka ja ka so 450 to wannan lissafin in kai haji kana koyi da yahudawa ne dan lissafin wannan yana daga cikin abubuwan da yahudawa suka kawo ka duba tafsir ibn kathir lokacin da aka saukar da alif lam mim sai suka ce wannan shine iya adadin shekarun al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da alif lam mim sad sai suka ce an kara masa da aka saukar da kaf ha ya ayin sad to wannan kuma mu gane shi ba su ne asalin wannan ilimin daga wajensu yake to shi ne ya shigo cikin al'umman musulmi kuma aka mai da shi aka shigar da shi sai a hada shi wato sai ya zamanto a hada gaskiya tare da kuma ƙarya tunda ita hasbunallahu wa ni'mal wakeel gaskiya ce yana daga cikin azkar na sunna da suka zo gashi Allah ya faɗa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qalaha ibrahim alaihi salam to amma da suka faɗe ta sun faɗe ta kafa 100 ai kafa 450 a'a wannan sai ta wannan dunahu kharbak abin nan ba za ka taba samun wannan ba to shine aka sai aka shigo kuma da wani abu dama shine mushkilar wato rashin istiqama akan tafarki a rinka waiwaye ana duba abinda wadansu suke yi ba hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda kai hasbunallahu wa ni'mal wakil, wajen dogaro ga Allah yayin da kake jin tsoro na wani abu, yayin da kake neman abu ka dogara ga Allah madaukakin, domin shine zai baka dogaro ga Allah madaukakin sarki, yasa ya baka aminci da Allah madaukakin sarki. Kuma wannan sifa ta tawakkali ta daga cikin sifofin ihsani, ta daga cikin sifofin da mutum zai samu maqamin masu ihsani, wato masu kyautata bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala, wato keɓantattun waliyan Allah, yayin da suka zamanto kan cewa ba sa dogaro ga kowa in ba ga Allah tabaraka wa ta'ala ba. Allah ya sanya mu a cikin su.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
يعني ده الله ما أوكشين سركي يا أم بتام صاحب يك تناتر ده النبي صلى الله عليه وسلم ده مسلمي وانا ياكي نقود شوكم يا ميدا هنكرم سيزوا جس تناد ياك أم بدر yace wala qad nasarakum Allahu bi badrin, wallahi Allah ya taimake ku a lokacin yakin Badr. Badr wannan rijiyar ce da take wajen da take a nisan wajen kilo 120 daga Madina, tana arewa, tana kudu da Madina akan hanyar mutum in zai je Makka ta hanyar gabar teku, wanda shine aka yakin farko wanda aka yi tsakanin musulmi da kafirai, shine yawmul furqani yawmul taqal jam'an. Allah yace wala qad nasarakum Allahu bi badrin, Allah ya fi lallai wallahi Allah ya taimake ku a wajen yakin Badr. Shine ma'anar lam dinnan al-muwatti'ati lil-qasd, ne shin fada wato ana kawo ta ne in za a yi rantsuwa, din da kaga an kawo lam dinnan akwai rantsuwa, wato Allah yana cewa wallahi qad tabbat nasarakum Allah, Allah ya taimake ku bi Badrin, a wajen yakin Badr. Wa antum adilla al-hali, kuna wato raunana, al-idlal dinnan da ake nufi na wulakanta ai karancin adadi, domin su 313 suka fuskanci mutum dubu da dawaki da raƙuma, su ka doki guda ɗaya ne kawai ake da shi, a cikin su ba mai doki illa Miqdad ibn al-Aswad, amma Allah ya ba su nasara. Saboda haka kaga kenan ba adadi ne zai sa ai nasara ba, ba yawan ƙarfi bane. Shi yasa wato a cikin wannan kamar wato ƙarfafa abinda zai ƙarfafa su bani salima ne, cewa kada ku rau, kada ku karaya, don kun ga wani sashe na rundunar musulmi sun yanke sun koma baya munafukai wanda suke so wato su tozarta karfin musulmi, kada ku karaya, domin ai Allah ya taimake ku yayin da ba ku da adadi da yawa. Domin ta yaya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi idnillah, nawa ne sau da yawa ana samun wato jama'a kadan ta rigaya akan jama'a mai yawa, kamar yadda ya faru tsakanin Annabi Dawud da Jaluta. Haka zalika a Badr, shine Allah ya tunatar da mu, ya tunatar da musulmi, ya tunatar da sahabbai, da kuma mu wanda muke karanta kissar daga baya, ya tunatar da mu wannan. Shi yasa ne ko yaushe musulmi yayin da ya zamanto cewa sun rudu da adadin su, to sai Allah ya koya musu darasi. Wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Kutuna ranar yakin Hunain, yayin da yawan ku ya kayatar da ku, kuna tinkaho cewa yau kuna da yawa, har kuna cewa lan nughlaba yawma idin min qilla, ba za a yi ringaye akan ba saboda ba mu da yawa, saboda sun fito wajen su 12,000. Falam tughni ankum shay'a, wannan yawan naku bai wadatar da ku komai ba. Wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat, kasa ta takura a gare ku duk da yalwata, kuka rasa inda za ku sa kanku. Thumma wallaytum mudbirin, sannan kuka juya baya kuna masu tsirewa. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. سنة الله مدوكتين سركي يسوكد نسوصة هاتيكم جمانزان الله صلى الله عليه وسلم دمومينيس يسوكد رنجلوني بلغفو غنزو ملايكوس كي يأتي تاردكو يعذب تدمتاني وأنزل سكا كافرين. سبو رحك نسرا باكرتن كنيذي باكو نسرا با بايون كنيذي باكو نسرا با دليلي أكون ونن شيني ياكم بدر كتنا دا ياكم بدر ba ku da yawa, ba ku da tanadi, ba ku da karfi, ba ku da shiri, ba ku fito ma don ku yaki ba, kun fito don ku samu ganima ne, amma Allah ya ba ku nasara. Sai Allah ya ce fattaqullah, dan haka ku ji tsoron Allah, la'allakum tashkurun, domin ku zamanto masu godiya ga Allah, domin ku zamanto masu godiya ga Allah. Wato taqwa tana daga cikin sabubban zamantowa, mutum ya zamanto daga cikin ash-shakirin. Yayin da kake taqwa, yayin da kake tsoron Allah, wannan zai kai ka zuwa ga sifar masu godiya ga Allah, wanda yake da sifa da tafi kowace daukaka. Wa qalilun min ibadiyash shakur, kadan ne daga cikin bayina inji Allah masu yawan godiya ga Allah. Daya daga wannan, wanda yake wannan yana daya daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa cewa godiya ga Allah tana zamantowa da zuci, tana zamantowa da harshe, tana zamantowa da gabbai. Domin taqwa akwai abin da zaka yi na taqwa da zuci, kakin shirka a zuci aiki ne na zuciya. Akwai abu na taqwa da zaka yi da baki, shine kaki fadan kare, kaki yin ƙarya taqwa ne, kaki cin naman mutum taqwa ne. Akwai kuma taqwa da zaka yi a aikace, shine da kafa da karfinka da kafarka da hannayenka kai aiki na bin Allah. To duk wannan Allah ya ce yana daga cikin ashukur, yana daga cikin godiyar Allah. Saboda haka zaka gode ma Allah da zuci, ka san cewa Allah ne ya maka ni'ima. Ka gode ma Allah da harshe, shine ka ambaci, kai godiya ga Allah kuma ka ambaci wannan ni'imar. Allah ya yi min kaza, Allah ya yi min kaza, Allah ya yi min kaza. Ba kai shiru ba, domin in kai shiru kamar kana riyawa cewa kada a ga wallanka, a ga kan cewa ashe ma wannan muna tsammanin abin, ashe ma duk sa'a ce kawai. Wai wai abin nan ka san, idan mutum ya samu, idan mutum ya samu kamar dalibi ne mai karatu, dalibi ne mai zamantowa na daya, baya so ya bayyana cewa yana karatu. Yayin da ake karatu shi sai zo ya tahira da mutane, ba karatu yake ba, ya yi bosho sai ba a nan sannan sai ya je ya karatu. Da wai dan ba so yake a ce ai kan cewa wannan ai dan baiwa ne, dan baiwa ne. Wato a rinka ganin kan cewa kamar wani wata baiwa ce kirki da wani kokari na, a'a ba wai kokarin da yake bane kamar yadda kowa yake na wajen karatu. To waɗansu idan mutum bai ambata ni'imar Allah ba, tamkar yana so ya nuna wa mutane wannan ne, cewa wannan abin da kuka ina ciki ai kawai abin nan a ganni ne, kamar yadda Allah ya faɗa ba a cikin suratul zumar. To shi yasa ka faɗa Allah ya yi mun kaza, Allah ya yi mun kaza, kaga sai ka fitar da kanka daga cikin wannan, babu kai din Allah ne din yayi. Godiya ta biyu kenan, sanan ta uku a aikace ni'imar, ya zamanto kai aiki da ta yanda Allah ta'ala yake. To in kai haka kake zamanto daga cikin ashakirun, to wannan shine tsoron Allah. Fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, la'allakum tashkurun, dan ku zamanto masu godiya ga Allah. Na'am.
Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما إلا من عند الله العزيز الحكيم.
إذ تقول للمؤمنين كتنا يا رسول الله يا عندك كتيم مؤمني ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة شين بإشيك بني وبنججنك يكرف فاقو دا دبوءك نملائك منزلين دا أكي سوكر دا سودا جسما واتو أبن دي فارد غريس كينا وجن ياكم بدر wannan bai wadatar da ku ba, ku ga amfanin su ba. Ya saukar muku da mala'iku dubu uku, mala'iku dubu uku su ne suka sauka a lokacin yakin Badr. Dubu ɗaya ƙarƙashin jagorancin mala'ika Jibril, dubu ɗaya ƙarƙashin jagorancin mala'ika Mika'il, dubu ɗaya ƙarƙashin jagorancin mala'ika Israfil da suka sauka. Sai shaitan ya sai Iblis dan Lis wanda yake yazo wajen a matsayin, ya zo a surar tsohon najadu, a surar Suraka ta bin Malik, sai ya arce, sai da ya dangana da Bahar Maliya al-Bahar al-Ahmar, yana cewa ya rabbi an jizni ma wa'adtani, ya ɗauka cewa ƙarshen al'amarin ya zo. Ya ce to Allah yaya mukai da kai, ba nayi ba yi da kai kan cewa za ka ƙyale ni ba sai ranar al-kiyama, yaya nake ganin kuma wannan al'amari yana zuwa. Ya arce, to Allah ya ce wannan zai ishe ku ba, wato wannan ba zai sanya ku wato ku samu aminci da Allah ba. Shine sai Allah ya ce bala ya ishe ku, na'am ya ishe ku wannan. To in tasbiru, idan kuka yi haƙuri, wato kuka yi jimri, kuka jimre akan tsayawa kan haƙƙin Allah wa tattaqu kuka ji tsoron Allah ba ku saba ma Allah ba ba ku fita daga cikin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in yace ku tsaya anan ku tsaya anan kar ku bannan kar ku bannan wa ya'tukum min fawrihim hadha kuma su kafirai suka zo musu a wannan marar tasu da suka zo muku cike da fushi suka far muku yumjidukum rabbukum bi khamsati alati Allah zai ubangijinku zai karfafa ku da mala'iku guda 500 min bi khamsati alati min al mala'ika zai karfafa ku da mala'iku guda 5000 musawwimi masu alama suna sauka da alama suna sauka da alama alamar cewa waɗannan gwaraza ne wanda suka zo domin su karfafa bayin Allah mu'mine wannan alƙawari ne Allah yayi alƙawari ne Allah yayi musu cewa idan dai kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah a wannan marran ma ta yakin Uhud kuma kafiran nan suka zo suka far muku da yaki tunda a lokacin duk ai ba a so mai yakin ba in dai suka zo suka kawo muku dauki za a yi yakin to a in dai kuka dage akan hakuri da bin Allah da tsoron Allah Allah zai karfafa ku da mala'iku 5000 Allah zai karfafa ku da mala'iku 5000 a nan wajen sai malamai suka yi tabani shin mala'iku sun sako sun yi yaki a ranar yakin Uhud ko ba su sako ba kawai da suka sako a yakin Badr akwai hadisin Talha bin Ubaidillah yace ya ga mutum biyu wanda bai taba ganin su ba suna yaki yaki ne tsanani daya a gefen daman Annabi sallallahu alaihi wasallam daya a gefen hagunsa bai san ko su waye ba daga baya ya tambaye da ya ga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Jibril ne da Mika'il to wannan sai yasa waɗansu malamai suka ce mala'iku sun sako tun daga mala'ika Jibril ya zo da wannan da Mika'il da wannan nassin wannan hadisin waɗansu malamai kuma suka ce a'a mala'iku ba su sauka ba a wannan yaki saukan mala'ika Jibril da Mika'il wannan sauka ce khassa dan kare Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma saboda abin da ya faru na saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku ba su sauko ba saboda a koya wa musulmi wato cewa saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsada gare shi ai bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsada gare shi saba masa kuma mummunan hadari ne saboda wannan shine abin da daga cikin malaman tafsiri na wannan ya rage kuma domin tarjihi tsakanin waɗannan guda biyu a bibi riwayoyi na sunna waɗanda suka zo na yakin Uhud a hadisai da suka zo na bayanin abubuwan da suka faru idan an samu shawahid wanda yake rinjayar da ɗayan sai a rinjayar da ɗaya daga cikin aqwal ɗin Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani amma a sannan a nan wajen kun ga dai koyaushe a wannan bigire na biyu kenan da Allah yake ishara ga waɗannan sifofi guda biyu as-sabr wa taqwa can wajen tanadin da ahlul kitab wajen wato kaidin da ahlul kitab da kafirai suke yi ma musulmi da munafikai suke ma musulunci Allah ya ce in tasbiru wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kaidin su ba zai cuce ku da komai ba nan kuma wajen jihadi ya ce bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alati Allah zai karfafa ku da mala'iku in kun yi as-sabr wa taqwa wannan sifofi suna da muhimmanci kwarai da gaske as-sabr shine wato kana jin dacin da'a ka dage akan yinta kada ka kosa domin sau da yawa abin da yake cutar mu kenan kaga mutum ka buga daga zarar kaga wata haramta dan gifta sai ka ce to ai al-laruratu dai ka samu wata bayan kuma da ka dan yi hakuri dan kadan za ka halal din ne za dama al-arziki ne Allah ya rubuta in ka kai hakuri dan kadan arzikin sai ya zo domin arziki Allah ya rubuta shi sai ya zo maka ka ji tsoron Allah ka nema ta halal ka ji kai hakuri zai zo maka ta halal din to amma wani lokaci sai ka ga mutum ya kosa ya kasa hakuri din to dan haka idan mutum ya yi hakuri akan tsayawa akan bin Allah kuma jaraba wanda Allah zai yi shi kansa din ka nema ka ga Allah bai zo ka ga fatahin bai zo ba jarabawa ce intizarul faraj kana sauraron Allah ya kawo yayewa daga cikin kuncin da kake ciki ibada ce domin ibadar wanda yake yi da tsananin buƙata da matsananciyar buƙata ba kamar ibadar wanda yake yi ne a koshe ba wani bawan Allah ne wani malami mutanen gari suka zo suka ce za a je roƙon ruwa ana ganin cewa shi mutumin kirki ne malami a salihi sunni yazo ya jagoranci a je roƙon ruwa sai ce ta ku saurara sai ya shiga duk abin da ke cikin gidansa sai ya bayar sadaka yace ku zo mu fita yanzu yaya haka yace a dan ne zaman to kancewa da gaske ne al-muttar ne amma yujibu al-muttar idza da'ahu Allah cewa shine wanda yake amsa ma wanda yake cikin matsalanciyar bukata yayin da ya kira shi zan san cewa da gaske ina cikin matsalanci ina san gida ba komai to kamar mutumin da yake amma mutumin da yake ya zaman to kancewa shi kosasshe ne ko kuma ba ruwansa ma ko an yi noma ko ba a yi noma ba yana da abin da zai ci ina ruwansa ana addu'ar roƙon ruwa baya tunanin wato yanda fari zai yi a kansa saboda shi gani yake yi baya buƙatar ruwa to amma wanda yake ya zamanto yana cikin tsananin buƙata to shine yafi kowa gaskiya wajen nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai je yaki sai ya ɗauko talakawa da raunana da mabukata na al'umma ya kaddamar da su shi addu'a yace ya wahal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum bi du'a'ihim wa tadarru'ihim wa ikhlasihim ana ba'a baku nasara ba'a baku arziki sai face saboda raunana daga cikin ku da kaskantar da kai da suke yi ma Allah da kuma ikhlasu sun fi kusa wajen ikhlasu to shi yasa mutum ka dage sannan kuma bayan ka dage ka ji tsoron Allah kaji tsoron Allah shine ka kiyaye iyakar Allah madaukakin sarki musamman wajen jihadi musamman yayin da kake kasan cewa abokan gaba sun kewaye ka ta ko ina makiya saboda addini makiya saboda wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi mata babu inda makiya za su ci lagon mutum illa yayin da ya zamanto kan cewa kai kazami ne tsakaninka da Allah amma da zaka zamanto tsarkakakke tsakaninka ga Allah to sai dai abu ga kyale ka shine bala in tasbiru wa tattabu haka Allah yake tafa dan waɗannan sifofi da aka mu kiyaye su na'am Allah yake wa ma ja'alahu Allah shi su waɗannan mala'iku karfafawar da yake al-imdad bil mala'ika wa ma ja'alahu Allah wannan abdamir na ja'alahu inna yana kuma yazo ga ai al-imdad bil mala'ika karfafawar da yake muku da mala'iku Allah baya sanya shi illa bushra lakum sai dai domin bishara a gare ku wato abinda zai nutsar da zuciyarku ku farin ciki cewa Allah madaukakin sarki din na tare da ku domin gashi ya sauko muku da mala'iku za su yi yaki da ku walitatma inna qulubukum bi kuma domin zukatan ku su nutsu da su nutsu akan cewa Allah madaukakin sarki wato zai karfafa ku Allah madaukakin sarki na tare da ku ba za ku karaya ba idan kun ga cewa an fi ku yawa domin kun ga ku ba ku da yawa kun ga an fi ku yawa kuma kuka san cewa mala'iku Allah ya karfafa ku da su sai ku ce to ayar karancin namu akwai mala'iku da za su kara adadin mu wannan sai ya samu ku rutsuwar zuci ku fuskanci jihadin kuna masu karfin zuciya wa man nasru illa min indillah amma ita nasara ba daga kowa take ba sai daga wajen Allah ba karfafawa da mala'iku ce za ta ba ku nasara ba yawan adadin ku ne zai ba ku nasara ba Allah ne in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya ba ku nasara babu mai galaba babu mai rinjaye a kanku wa in yakhdhulkum in ku ya kale ku bai ba ku nasara ba faman dhal ladhi yansurukum min ba'di waye wanda zai taimake ku bayan sa babu shi yasa nan kun ga Allah madaukakin sarki haka yake mana da alqur'ani ya mana tarbiya ya koya mana aqida da wato da aikace aqida aikace ba ka je ka dauki littafi ka karanta ka haddace ba a aikace a aikata ka aka koya ma sahabbai aqida to haka ya kamata mu koye ta wa man nasru illa min indillah wa man rizqu illa min indillah wa man ta'yid illa min indillah wa man shifa'u illa min indillah wa man ghina illa min indillah duk wani abu daga Allah yake sai kai da wannan to shine zai zamanto kan cewa ka zamanto sadiqul iman kamilul iman haka Allah madaukakin sarki ya masahabbai irin wannan tarbiya duk inda aka samu ya zamanto cewar bigire ya zo wanda za a samu wato raurawar zuci ko kuma karkatar zuciya ga abin da yake ba shi ba to sai kaga Allah madaukakin sarki da manzansa sun yi amfani da wannan dama domin a koyar da aqida yayin da ya zamanto ana dawowa daga yakin Tabuk aka ce taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bata sai munafukai suka ce to kun gani wai wanda yake cewa labari yana zuwa masa daga sama taguwarsa ta bata ya neme ta ya rasa bai san inda taguwarsa take ba kuma wai ku gaskata shi suka samu dama su jefa shakka a cikin zukatan mu'minin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai ni annabin Allah ne bana sanin wani abu na gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni saboda haka ba wai ni ne komai cikin komai ba kamar yadda zaka ga jahilai masu yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kirari suke yi dauki sifofin Allah su baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ai ni annabin Allah ne bana sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni kuma Allah ya sanar da ni ga taguwar can a bayar wancan bishiyar aje a dauko ta. Kaga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ni za ku ce ban san gaibu ba, ga taguwar can a can, a'a, sai da ya nuna wa mutane tukuna tauhidi, ya nuna musu Allah. To haka nan Allah madaukakin sarki ce, to gashi nan zai karfa ku da mala'iku din domin ku samu nutsuwar zuci, ko kan cewa kun yi yawa, to amma wannan yawan naku ba shine zai ba ku nasara ba, wannan dan kawai ya ba ku albushir ne saboda dabi'ar ran dan adam. Dabi'ar ran dan adam, yayin da ran dan adam ya zamanto babu bushir, babu bushira a cikin sa, babu albushir, babu bushara a shi, ba zai iya komai ba, ba zai iya komai ba. Shi yasa ba a san kunci, ba a san damuwa. Shisa da yawa daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam na maganin kunci ne da damuwa, du'aul karb, abubuwan da suke kawar da kunci da bakin ciki da damuwa. Domin da yayin da mutum ya zamanto muktaib a cikin damuwa da kunci da bakin ciki, ba zai iya yin komai ba, ba zai iya amfana ma kansa komai ba, ba zai iya kawar ma da kansa wani sharri ba. Shi yasa da zai yi kamar mutum ne, mutum ya yi jarabawa, yaro ne ɗan makaranta ya yi jarabawa ya faɗi, aka rubuta masa zai yi receipt, ya damu ya damu ya damu, to shikenan wannan receipt din sai zaman ta sababin receipt. Amma da zai samu bishara, shi yasa iyaye nan su koyi mu koyi wannan usulubi na Al-Qur'ani, kullun ka rinka sanya ma yaro bishara a cikin zuciyarsa. Da zai samu bishara a ce masa zaka iya, zaka samu, ka maida hankali, in kaga wani ma yayi, ya samu wani bishara wanda yake zai samu farin ciki, ba zai zaman to a cikin wannan damuwar da kunci din ba, shikenan sai ya samu nasara. To shi kaga gashi Allah yana aiko da mala'iku domin a samu wannan amili na bushara a cikin zuci. So da haka abin nema ce, ko babu abin da yake kawo bushara irin zikirin Allah tabaraka wata'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Shi yasa addu'o'in da suke kawar da bakin ciki da damuwa, duk zaka ga addu'o'i ne na zikiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, da'watul makruh, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirata. La ilaha illa Allahul halimul azim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allah Allah Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Duk wannan addu'o'i ne da sunan Allah, sai a kawar maka da wannan damuwar da kuncin, sai ka zama to ka samu bishara, to sai ka fuskanci rayuwa yadda ya kamata. To sannan Allah madaukakin sarki ya koya mana tauhidi, yace amma ita nasara daga Allah kadai take, kuma Allah nan sai Allah ya kawo waɗannan sifofi, shine sifatul izz, izza cewa Allah al-aziz ne mabuwayi, wa ana ba wanda yake gagararsa, ba wanda yake rinjaye akan sa, shine mai buwaya. Al-hakim kuma gwani, wato a inda kake tsammanin Allah madaukakin sarki ya iya abubuwa, inda kake tsammanin abu ba zai yi ba, sai kaga Allah madaukakin sarki ya yi shi, sannan saboda gwanintarsa da iyawarsa. Na'am.
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
الله تعالى يأتي يأتي مكيكو أوجين ياكن بدر ليقطع طرفا من الذين كفروا دومين ya domin ya yanke wani bangare daga cikin kafirai, a halaka su ko a kama su zaman tori batattun yaki, aw yakbitahum, ko kuma ya wulakanta su, fa yanqalibu kha'ibin, su koma suna tababbu. Wato wannan shin Allah, wannan shine abinda Allah yake ma musulmi in ya ba su nasara a wajen jihadi. Ɗayan abu guda biyu wanda aka ambata a cikin wannan ayar, sauran abubuwan za su zo. Abubuwa guda biyu da aka ambata a cikin wannan ayar shine a yanke karfin kafirai, shine liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru, a yanke wani bangare daga cikin su, ya zamanto an rage karfin sharri, a halaka su, su zamanto an kashe su, waɗansu kuma an maida su ribatattu kamammun yaki. Aw yakbitahum, ko kuma ba za a kashe su din ba, amma sai ya zamanto su zo a gabza, sai kan cewa ba za su iya samun nasara ba, sai su kunyata, su tattare nasu su gudu, kamar yadda aka yi a wajen yakin Ahzab. Sun zo da tanadi da shiri da kulle-kulle, za su farma musulmi a Madina, ba a yaƙi ba, Allah ya zo ya aiko da iska da tarwatsa su, suka gudu, suka zamanto abin kunya, abin labarin da ake aibata su a wajen Larabawa, wanda daga wannan ba su sake wani yunkuri na su yaƙi, na su wato kawo hari ga musulmi ba. To ɗaya daga cikin waɗannan natijun biyu Allah maɗaukakin sarki yake yi yayin da ya saukar da nasara, kamar yadda ya a wajen yaƙin Badr ɗin. Allah yana walaqad wannan liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru dinna, ai wato Allah yana bada nasara ne domin ya halaka wani bangare daga cikin musulmi, daga cikin kafirai, ko kuma ya kunyata su basu mutu ba amma ya zaman to kan cewa su wato karfin su ya dakushe domin yayin da ya zaman to kan cewa mutane da suke tinkaho da karfi da adadi da wato da daddan tarihi ya zaman to sun zo sun yaki da daula wanda take sabuwa kuma ya zaman to kan cewa sun karaya sun gudu sun arce wannan zai karye ma'anawiyar su zai sa duk wani wanda duk wani tinkaho da da suke yanzu ba za su iya ba domin lura fa Quraishu sune a Makka Makka ita ce ainihin zuciyar kasashen Larabawa kowa yana so ya shiga cikin kariyar su kowa yana so ya mu'amala tare da su to yayin da Allah madaukakin sarki ya karya karfin su kamar yadda ya yi a wajen yakin Badr wannan sai ya karfa sai ya rusa wato ma'anawiyar su shine wato karfin zuciyar su moral wanda ake cewa moral wanda yake yawanci yana daga cikin usulubin yaki ɗaya daga cikin manya-manyan usulubin yaki shine kai amfani da karfin propaganda domin ka karya wato karfin zuciyar abokin gaba to Allah madaukakin sarki duk wanda yake yi ma mu'minai da nasararsa shine yake shiga cikin yakin ya karya karfin kafirai in ma ta hanyar ya halaka su wa in ma ta hanyar kuma ya kunyata su ya wulakanta su ya tozarta su ya zamanto sun koma wato suna tababbu al-kha'if shine wanda yake bai samu abin da yake nema ba domin sun zo ne da niyyar a yakar musulmi domin wato su maganin su ya zamanto sun koma ba su samu wannan ba na'am
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
الله تعالى يأتي ليس لك من الأمر شيء باب ونا أبناء الأمر باب ونا أبو لكي قريك يا رسول الله نا الأمر الله al'amarin na Allah ne gabaki ɗaya kai baka da wani abu a cikin sa wato ma'ana al'amarin ba da nasara da shiriya da batarwa wannan na Allah ne baka da wani rabo a cikin wannan an ce wannan ayar ta sauka ne yayin da aka jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo a wajen yakin Uhud yana share jini a hannunsa yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum taya za a yi wa huwa yad'uhum ila al-huda taya za a yi mutanen da suka rotsa fuskar annabin su taya za a yi su samu rabauta gashi ku annabin nasu yana kiran su zuwa ga shari'a sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada kai wannan al'amarin ba a hannunka yake ba shari'ar su da rashin shari'ar su wannan ba a hannunka yake ba kamar inda Allah ta'ala yake cewa laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha shiryar da su ba akan ka yake ba Allah shine yake shiryar da wanda yake so innaka la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda kake so walakinna Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda yake so to kaji wannan an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam min babu aula wannan sa Allah madaukakin sarki tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan yake akan wannan Allah madaukakin sarki ya rene shi ya tarbiyantar da shi akan sa yake amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ambace shi domin al'umma su lura kada su dauki sifar allanta su bama wani ba Allah ba komai matsayin sa a cikin bayin Allah kowa dai a cikin bayin Allah kuma bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul maqamil mahmud shine wanda zai je ya fuskanci Allah ranar da kowa daga Ibrahim alaihi salam da wanda yake kasa da shi daga annabi Adam da annabi Nuhu dukkan ulul azmi kowa na jin tsoron fuskantar Allah kan ya nemi ceto ba wanda zai je yayi wannan in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kaji duk wannan matsayi nasa in aka zo batun allanta Allah yake ce masa al'amarin ba naka bane domin kada mu musulmi mu kuskura mu dangana wata sifa ta allanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ga wannan sa saboda haka ina ga waɗanda za ka ga sun je suna roƙon wani ba Allah ba ina ga waɗanda za su je suna bama sifofin ilimin gaibu ga wanda ba Allah ba ka ji ana cewa wai wani zai maka salbu ya kwace maka imani wai sai ya kwace maka imani in ba Allah ba amma sai a tsorantar da kai bayan a rinka tsoratar da kai mutane a rinka ba su sifofi na Allah domin abautar da kai ga abautar da kai ga wannan Allah duk wanda yayi wannan ya shiga cikin tafarkin shirka to Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana to wannan sa min babu aula aw yatuba alaihim ko Allah ya karbi tuban su wannan aw din an hada ta ne da waccan liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum wato ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu Allah yake yi da kafirai ko dai ya halakar da ɗa'ir da ya halakar da bangare daga cikin su a kashe su a ribatar a kama su ribatattu ko kuma ya kunyatar da su su koma ba su samu nasara ba wajen yakin nasu su ji tsoro su gudu aw ya tuba alaihim ko ya karbi tuban su musulunta su watsar da makamin su ce sun dawo cikin musulmi kuma yanda ya faru ga waɗansu wanda aka kama su ribatattu wajen yakin Badr suka musulunta suka zauna ba su koma Madina ba ko kuma suka ce a bari mu koma bas koma maka ba kai ko kuma suka ce a bari mu koma maka sannan kuma mu dawo aw yu'adhibahum ko kuma ya musu azaba shine ya kyale su a cikin kafircin da su kira na alkiyama ya kama su ya azabta da su tare da fir'auna da hamana da qarun haka Allah madaukakin sarki sunnarsa take to a cikin wannan al'amarin duk gabaki ɗaya naka ne babu wani abu na wani makhluki a ciki al'amarin na Allah ne shi yasa babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam sanin wannan a lokacin da nasara ta bayyana a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa nuna ubudiyya yafi kowa girmama Allah yafi kowa nuna tauhidi ga Allah mu duba mu ga mutanen Makka abinda suka yi masa suka yi masa hukuma suka maida shi saniyar ware da shi da duk wanda yake tare da shi suka sannan bayan ya je Madina suka bi shi da yaƙi marra bayan marra duk wanda suka san zai taimake su a wajen gaba da shi suka yi kawance da shi sannan da Allah ya sallada shi a kansu ya shigo cikin Makka yana mai nasara Allah bai taɓa sallada wani ya shiga cikin Makka ya ci ta da yaƙi ba Abraha da ya zo da giwaye sai Allah ya hana shi ya halakar da giwayen nasa ya halakar da shi ya turo musu tsairan ababil amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallada shi shiga cikin Makka bayan an gama yakin an kama su duk gabaki ɗaya duk waɗannan manyan da suka rinka yin azaba ga musulmi ga sunan burjik a gabansa a sararin Ka'aba inda ake dawafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan kofar Ka'aba gashi nan an bijirar da su a gabansa maganarsa kawai ake ji a kansu amma farkon abin da ya faɗa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai Allah an jaza wa'ada ya cika alƙawarinsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahda ya rusa kafirai shi kadai duk babu sunansa a cikin sunan Allah ne to haka sallallahu alaihi wasallam ya fi ko shine shugaban masu tauhidi shine shugaban masu nuna tauhidi da Allah yake masa laysa laka min al-amri shay babu wani abu na al'amari a hannunka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma haka ya koya ma al'umma dan haka mu kasance akan wannan mu kasance akan tauhidi mu tsarkake Allah kada wani yazo ya kalubalance ka da cewa baka san annabi ko kuma baka ganin kimar annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka tsare janibin tauhidi wannan shine baya san annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine ba akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba san annabi sallallahu alaihi wasallam bane ka dauko dukan sifofin Allah kace zaka bashi wannan idan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yara ne ƴan mata ranar idi ya ji su suna waka irin wakar yara ta ranar idi din nan ya kyale su bai ce musu komai ba har ane musu inkari sai na Abubakar ne musu inkari yace ya Abubakar kyale su kowanne mutane suna da ranar idi mu ma ranar idin mu ce daga cikin abin da yake faɗa sai ya ji daga cikin abin da yaran suke faɗa sai suka ji sai ya ji suna cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin a cikin mu kuma ga manzon Allah ya san abin da zai faru gobe ɗan yara ne fa ƙanana sai ce amma hadha fada'u wannan magana ku dena ɗan yara ne saboda ana nema a bashi sifar Allah tabaraka wa ta'ala waye ya san abin da zai faru gobe ba in ba Allah ba to sannan wai idan mutum yanzu ya zo irin abubuwa da zaka ga an kawo a cikin kasidu da waƙoƙi wanda ake yi ba ma kamar wannan zamanin da ake yi kamar da wato da gangan ma da takala fada dan ana magana tauhidi sai wadansu suka ga sun dauko dukkan abubuwan su zuba ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai magana maki in annabi munkiri kuma haka suke nema su fada to wannan kuwa abinda suke yi da Allah suke rigima kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam suke rigima domin abu ne aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai su kuma suka zo suka ce shi wannan zasu idan su nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan jahilci ne Allah ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya fahimtar da mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu a cikin masu jagora ga masu tsoron Allah tabaraka wataala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hdina fi man hadait wa atina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.